ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلا شمي تارن البركة مسلا شمي اللقاء لكي نشكين قلن بوشي أجار بوشي وانا يمشي نلهدي يومنا 23 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin Alqur'ani mai girma da muna nan cikin tafsirin suratul Hajj, wanda a yau insha Allah zamu shiga tafsirin aya ta 28. Kafin mu fara karatu, akwai wani bawan Allah yazo zai musulunta. Garbi kana so zaka shiga musulunci? Wani ne ya saka ko kai ka sa kanka?
A'a,
kai ka sa kanka?
Eh,
ba tilasta maka akai ba?
Eh,
to abin da duna fada ka fada kaji ka ce ashhadu
ashhadu
alla ilaha
alla ilaha
إلا الله
وأشهد
وأشهد
أن
محمدا
أن
محمدا رسول الله. ما شاء
الله
زكي مسلمين أوريجينال. زكي كوكالي ka koyi abinda musulunci yazo da shi, abinda kake fada ko abinda ka fada yanzu, ka ce ka shaida ka yarda cewa babu wani abin da za a bauta wa sai Allah shi kadai, ba za a hada shi da kowa ba wajen bauta, shi kadai za a bauta wa, ka yarda da wannan? Sannan ka yarda cewa Muhammadu annabin Allah ne, manzansa ne, Allah ya aiko shi da gaskiya, ya aiko shi da addini, ka yarda da wannan? To shikenan ka zama cikakken musulmi kamar kowa daga yanzu. Abin da yake kan kowane musulmi ya hau kanka, abin da aka hana kowane musulmi kai ma an hana ka, ka zama mai gaskiya, mai amana, mai tsoron Allah. Kada ka cuci wani, kada ka zalunci wani, kada ka zambaci wani. Za ka je kai wanka. Mai sunanka ne? Yawwa, to kana so ka canza suna? To wani suna kake so?
Umar.
To kaga Umar shine mutum sai da Umar shine mutum na biyu a musulunci, shine mutum na biyu a musulunci daga Annabi sai Abubakar sai Umar, kuma shine wanda har yanzu a tarihi ba a taɓa samun mutum mai adalcinsa ba. Bayan annabawa da manzanni ba a taɓa samun wani mutum da ya yi hukunci kuma ya tabbatar da adalci a rayuwa. Saboda ka zaɓi suna mai girma, mai daraja, kuma ka ga sunan mahaifina ne ba. Ka zama baba. So sai ka je yanzu ka yi wanka, kuma ka samu a koyar da kai yadda ake yin tsarki da yadda ake sallah. Ka kuma shiga makaranta a rika koya maka yadda ake addinin musulunci. Kada ka yi da ka, kada ka rika kallon abin da ga musulmi suna yi ka ce shi za ka kwaikwaya. Da yawa ba su iya ba. Ka je ka karanta ka iya, ka zama mai koyar da su. Ka koyar da waɗanda aka haife su cikin musulunci. Shi musulunci ba ruwan shi da mutum ya daɗe, wanda ya koye shi shi ne kawai ya iya. Wanda bai koya ba kawai, ko da a cikin musulunci aka haife shi, ko da shekara 100 ne bai koya ba, to bai iya ba. Ka gane ko? To shikenan, Allah ya maka taimako.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa adhim fil nasi kai shela a cikin mutane bil haji da aikin haji ya tuka rijalan za su zo maka a tafiye akan kafafuwansu wa ala kulli damirin da kuma akan kowace dabba mai damamman ciki ya'tina min kulli fajjin amiq za su zo daga kowane wato daga kowane wuri mai nisa liyashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin sannan su ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu ala ma razaqahum min bahimatil an'am abisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha to ku ci daga waɗannan dabbobi wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da galabaitaccen wato talaka anan ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da gaya mana yadda ya gaya wa annabi ibrahim alayhi salam bayan ya umarce shi da gina ɗakin ka'aba da kuma tsarkake wannan ɗaki daga shirka da dukkan wani aiki na saban Allah saboda masu dawafi a ciki da masu tsayuwa suna sallah suna ruku'u suna sujjada to sannan sai Allah ya ci gaba da gaya masa cewa wa adzin fil nasi kai shela a cikin mutane kai musu shelar aikin haji al adhan abinda yake nufi da larabci al i'lam shine shela shine sanarwa shine bada labari kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluh Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa annabi Ibrahim alayhi salam yayi shela ya sanar da mutane cewa aikin zuwa aikin hajji ya zama tilas a kansu ya kirawo su da cewa su zo su yi hajji su ziyarci wannan daki na Ka'aba anan zamu ga annanata ko an rubanya abin da an yi shadda akan wannan harafi na adzin kalmar adzin yana nuna cewa wato kai ta sanarwa kai ka maimaita saboda mutane su ji abinda kake gaya musu ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa da al-hakim a cikin shi ma littafin sa al-mustadrak surwaito daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda Abdullahi dan Abbas yake cewa lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya gama gina ɗakin Ka'aba sai Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi yace da shi adzin fil nasi bil haji kai wa mutane shela su zo aikin haji Annabi Ibrahim yace Annabi Ibrahim alayhi salam yayi shela yake cewa ala inna rabbakum qad ittakhadha baitan wa amarakum an tahujju ubangijinku ya riki wani daki sannan ya umarce ku ku zo ku yi haji Abdullahi dan Abbas yace fastajaba lahu ma sami'ahu min hajarin aw shajarin aw akmatin aw turab dukkan wani abin da yaji kiran Annabi Ibrahim alayhi salam a wannan lokacin sai da ya ansa masa har ma da itaciya da dutse da bishiya da dutse da bishiya da tudu da ƙasa da turba duk wani abu da yaji Annabi Ibrahim a lokacin sai da ya ansa masa labbaik allahumma labbaik ce an sawarka ya Allah bayan an sawarka an sawarka bayan an sawarka Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yayi kira linnasi ga jinsin mutane ba ga wasu mutane ke bantattu ba ga jinsin mutane kowa da kowa wanda yake nuna cewa wannan kira nashi ba ya takaita ga mutanen zamaninsa ba a har tashin alkiyama wannan kira na annabi Ibrahim alaihi salam ya shafi kowa da kowa Allah ya ce ya tuka rijalan za su zo maka suna tafiya akan kafafuwansu wato za su ansa kiranka kuma za su zo su jirci wani daki na Ka'aba Al-Alamatu Shanqiti yake cewa malamai sun yi sabani wajen wannan kiran da Allah ya ce wato wannan da Allah ya ce yayi wannan shela wasu daga cikin malamai suka ce annabi Ibrahim alaihi salam shi aka ce yayi wannan shela kuma wannan shine zahirin alqur'ani tunda ana magana akan annabi Ibrahim ne wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait haka aka dauko zancen har zuwa karshen ayar da ta gabata sannan sai Allah ya ce kuma wa'adhin fil nas bil hajj yatuka rijala saboda ka zahirin yadda ayoyin suka zo a cikin alqur'ani suna nuna cewa annabi Ibrahim alaihi salam shine aka umarta da yayi wannan shela akwai wasu wadanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan kira cewa shi ake nufi da yayi wannan shela daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai Al-Hasan Al-Basri kuma wannan shine zabin Abu Abdullah Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa amma dai mafi yawancin malamai su suna cewa ne annabi Ibrahim alaihi salam shine aka umarta da yayi wannan shela kuma yayi wannan shela saboda haka dukkan wani wanda ya samu zuwa haji to wannan shelar ce ta zo masa kuma ya ansa wannan kira ya samu ya je haji Allah ce ya tuka rijalan za su zo maka a kafa wato za su zo suna tafi wasu suna tafi za su zo a ƙasa wa ala kulli damirin wasu kuma za su zo akan kowace irin dabba wacce take da damamman ciki Ibn Jarir al-Tabari da al-Mawardi da al-Qurtubi duk sun fassara damirin da cewa ana nufin raquma waɗanda suke masu damamman ciki waɗanda ake barin su wato zuwa wani lokaci ba tare da an abin nan ba an shayar da su zanto cikin su ya dame sosai wanda wannan kamar irin horar da su ake akan jurewa kishi koda za su kama hanya su yi dogon tafiya koda a ce sun rasa ruwa to za su iya jure ma wannan tafiya shi yasa ake suke ba su irin wannan horo sannan abin nan a dawakai su ma akan musu irin wannan horo a hana su abinci na wani lokaci cikin su ya dame domin sun fi gudu sun fi sauri sun fi gudu saboda haka wannan sifa ta zamirin tana nufin dukkan wata dabba wasu daga cikin malamai sun tafi akan fassara zamir da cewa raquma ake nufi kamar Ibn Jarir kamar Mawardi da Qurtubi kamar Abdullahi dan Abbas gabanin su sun fassara su da cewa ana nufin al-ibil al-mahazil wato raquma ramammu wanda ba su da kiba Allah ce ya tuka za su zo maka wato ya tuka ay yatuna al-ka'aba za su zo wannan ka'aba an ce za su zo maka domin shi annabi Ibrahim alaihi salam shine yayin kiran saboda haka ruwan da ya je ka'aba to kamar ya ansa kiran annabi Ibrahim alaihi salam kamar ya je ga Ibrahim ne alaihi salam shi yasa aka ce ya tuka domin ansa kiran ka suka yi don haka za su zo maka wannan girmamawa ce ga annabi Ibrahim alaihi salam da zanto dukkan wani wanda zai je haji ana daukansa a matsayin wanda ya ansa kiran annabi Ibrahim ne ya je masa ya karba kiransa kuma ya je masa saboda haka wannan tashrif ne gare shi sannan wasu malamai suke cewa danganta zuwan ga annabi Ibrahim alaihi salam a ce ya zo ya tuka za su zo maka yana nuna cewa a wancan lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance a kowace shekara yana halartar gurin aikin haji saboda haka dukkan wasu wanda za su je haji a shekarar to za su iske Annabi Ibrahim alaihi salam a gurin aikin haji duk shekara zai je aikin haji dan ya kirawo mutane zuwa ga tauhidi ya isar da tauhidin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amin ad-damir kamar yadda muka ce yana nufin dabba wacce ke da damamman ciki kuma wannan suna yana kunsar dukkan wata dabba sawa'un raquma ne kamar yadda wasu suka ce ko kuma raquma da dawakai da taguwa da sauransu duk sun shiga karkashin adzamir wannan shine maganar qatada ibn da'amat as-sadusi ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wat-tanwir yake cewa adzamiru qalilul lahmi al-batn wato adzamir in ce da adzamir ana nufin wanda yake da wato mai damamman ciki والضمور من محاسن الرواحل والخيل wannan damewar ciki yana daga cikin abin da yake karawa ababan hawa kyau da raquma abin da dawakai li'annahu yu'inuha 'ala as-sayr wal haraka saboda wannan damamman cikin yana taimaka musu wajen tafiya cikin gaggawa saboda haka in aka ce adzamir anan kamar suna ne a karkashin sa akwai nau'uka na ababan hawa daban-daban saboda haka raquma sun shiga dawakai sun shiga dabbobin da ake hawa duka sun shiga anan malamai suna cewa wannan yana nuna halarcin tafiya haji akan wato a kafa ko akan abun hawa wato in kana iya tafiya haji a kafa ya halatta kaje in kuma akan abun hawa zaka je to duk ya halatta kaje sannan wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ayar akan fifita wanda ya haji a kafa akan wanda ya haji akan abun hawa suka ce wanda ya je haji ko yayi aikin haji a kasa wato yana tafiya akan kafafuwansa ya fi lada game akan wanda shi sai da ya hau abun hawa ya haji hujjar su anan shine sai da Allah subhanahu wataala ya fadi wadanda suke tafiya a kafa din sai da aka ce ya tuka rijalan sai da aka fadi masu tafiya a kafa sannan kuma sai sannan aka fadi masu tafiya akan abun hawa suka ce to tunda har aka fara fadar masu tafiya a kafa wannan yana nuna cewa hajjin su tafi lada sune kan gaba a cikin waɗanda suka je haji suka ce saboda a cikin yin haji da kafa akwai wahala aikin haji a kafa akwai wahala to kuma duk abin da yake da wahala sosai ladan sa yafi yawa ajruki ala qadri mashaqqatiki gurgudan wahalarki gurgudan ladanki suka ce to saboda ka wanda zai tafi a kafa babu shakka sai yafi shan wahala akan wanda zai aikin haji akan abun hawa suka ce wannan yana nuna fifikon sa suka ce kuma har idayo wanda zai tafi a kafa yafi nuna cewa eh lalle wannan mai cikakkiyar himma ne wannan ya damu da sha'anin aikin haji har ma gashi ya tafi ba shi da abun hawa ya daba a kafa ya je kuma yin aikin haji a kafa bai nemi abun hawa ba suka ce wannan ya nuna cewa da gasken gaske yake don haka ya kamata ya zanto yana gaba a lada to abinda zai dan zaman musu tarnaki shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hajjin shine akan abun hawa bai haji a kafa ba tun daga madina abun hawa ya hau kuma har aka gama haji dai akan sai dawafi akan sai sa'i akan sai yayi komai har tsayuwar arfa akan taguwar sa yayi to yaya kuma kun ce wanda ya kafa ya fulada gashi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma akan abun hawa yayi suka ce yayi haka ne domin ya tausaya wa al'ummarsa kada a dauka cewa dole ne sai an yi a kafa in ya tafi a kafa to kuma mutane za su matsa wa kansu cewa sai a kafa za su yi to shi yasa sai ya tafi akan abun hawa dan ya zanto ya sauƙaƙa musu kuma har ila yau suka ce saboda shi da zai hau abun hawa akwai buƙatar mutane su ga me yake yi a aikin hajjin su tunda akwai mutane da yawa da suka je aikin haji a lokacin wajen sama da mutum dubu da kabinan dubu ɗari to saboda waɗannan mutane dubu ɗari suna buƙatar su ga yadda annabi yake aikin hajjin nan musamman ma shine aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin bayan musulunci shine na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa zuwa aikin hajji kafin a aiko shi amma bayan aiko shi wannan shine aikin hajjin sa na farko to saboda haka akwai abin da mutane suke buƙata su gaggani yadda ake yin aikin hajji a musulunci don haka in yana ƙasa to ba za a hango shi ba amma in yana kan wani abin hawa za a ga ya yake yi to suka ce wannan shine hikimar ya hau kan abun hawansa a ga yadda yake dawafi da sauransu wannan ita ce maganar al-Imam Shafi'i da Imam Ishaq ibn Rahoya al-Hanzali rahimahumullah amma mafiya yawancin malamai abinda suka tafi sun tafi akan cewa al-hajju rakiban afdalu mutum ya haji akan abun hawa ya fi lada wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Imam Shafi'i hujjar su kuwa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawansa yayin haji suka ce Allah subhanahu wataala yana zabawa annabin sa abin da yafi ne abin da yafi Allah yake zaba masa ce akan sa yayin haji akan sa yayin dawafi duka guraren da ya rika zuwa almasha'ir guraren ibadar aikin haji duk yayi su ne akan abin hawa daga nan yaje dawafi daga dawafi ya tafi Mina akan abin hawa daga Mina ya tafi Arfa akan abin hawa ya dawo Muzdalifa akan abin hawa ya dawo Mina ya jifa akan abin hawa ya koma Makka ya dawafi akan abin hawa duk wani abu da yayi a aikin hajjin sa yayi su ne akan abin hawa hatta jifa da yaje jifa akan abin hawan sa ya jifa akan taguwar sa ya jifa tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da karfin sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da karfin sa ya bar duniya kuma yana iya sauka yayin tafiyar nan ba wai zai iya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama bai tsufa tukub tukub ba har ya bar duniya da karfin sa to suka ce zai iya yin komai a kafa amma kuma ya zabi akan abin hawa to wannan kuma ya nuna mana kenan mai koyi da shi domin muna da abin koyi mai kyau dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haka da man shi dabi'arsa take ma khayyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman ba a taba bashi zabin abubuwa biyu ba akan ya zabi wannan ko wannan face ya zabi wanda yafi sauki matukar dai wannan da yafi saukin bai zama saban Allah ba saboda haka tunda kaga ya zabi wannan duk da yafi sauki to wannan shine yafi kuma suka ce saboda ita shi aikin haji ai ba wai bukata a sha wahala ba ba wai bukatar an shar'anta aikin haji ba dan aje a sha wahala ballantana a ce yana da kyau kai aikin da yafi ko kai aikin hajjin da yafi kowanne wahala ba haka ake ba dan wannan aka shar'anta shi an shar'anta shi ne dan ambaton Allah an shar'anta shi ne dan ayi ibada saboda ka in zai samu ba tare da an sha wahala cancan ba to hakan ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khudhu minni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga wajena saboda kamar da al'amarin sallah ma haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuga ina sallah to aikin hajjin cewa ku koyaya daga wajena to kaga idan har za mu koyaya daga wajensa ne to kaga ashe mi akan abin hawa ya fi mu rika tafiya a ƙasa saboda haka daga nan ka hawo jirgi ka tafi wanda zai iya hawa jirgin ruwa ya hawo wanda zai shiga da mota kasashen da suke iyaka da Saudiya za su shiga da mota su shiga da mota su tafi sannan kuma aka je aka yi dawafi duk guraren da za a tafi Mina a shiga mota za a tafi Arfa a shiga mota za a dawo Muzdalifa a shiga mota suka ce in aka yi haka to an koyi Annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma abin da yafi dacewa anan mu ce shine a shi ita falalar tana komawa zuwa ga abin da yafi wa mutum sauki ne abinda zai iya zai fi yin aikin hajjin sa da kyau shine yafi falala a gunsa idan ya zanto aikin hajjin sa zai fi cika idan yayi tafiya a kafa in ya hau abin hawan sa to abinda yafi fifiko a kansa shine ya hau abin hawan in ya zanto in yace a kafa zai yi to zai rika rarrage wasu abubuwa aikin zai rika masa dungushe to ya kamata ya hau abin hawan dan ya samu cikakken aikin hajjin sa wanda kuma a ƙasa yake ganin zai fi yin abubuwan yadda ake so to shi wannan al-afdal abinda yafi a haƙƙin sa shine ya tafi a ƙafa din saboda haka kowanne yana duba yanayin sa ne yadda ibadar za ta fi samuwa a tare da shi wani yana da rauni in yace a ƙafa zai yi aikin hajjin to fa aikin hajjin fa ba za a same shi yadda ake so ba in ya taso daga Arfa ya zo Muzdalifa ya zo a jigace abubuwan da ya kamata ya Muzdalifa ma ba zai iya yi ba daga Muzdalifa ya sake tattaki ya zo Mina karshe zaka samu jifan ma ba zai iya yin yadda ya kamata ba haka nan in yace zai tafi ya dawafi a ƙafa shi ma ya zanto abubuwan duk dai bai yi su yadda ya kamata ya yi su a cikin kasala da mutuwar jiki wasu abubuwan ma ya rika yin su rabi da rabi to kaga wannan gare hawa abin hawa saboda hajjin sa ta samu kamala ko kuma ya zanto mutun ne wanda yana da jama'a in yace zai tafi a ƙasa to daga Mina kafin ya je Arfa watakila ma sai dare ya masa saboda inda aka ganshi a tsaye da shi a gaisa da shi wanda suka ganshi tsaye da shi wasu ma su ce za su yi tambayoyi ce a ƙafa zai tafi kaga kafin a je yanzu za ka ce ƙafa zan tafi masauki kafin in je ma sai magariba ta yi saboda wanda duk wanda ya ganka a gaisa wanda ya tsaya wanda ya tare kamar ya ce za a yi selfie akwai yin selfie suna da to kaga shi a gare yana abin hawansa saboda haka sai ya je a kan kari ya je a kan lokaci to shi yasa wasu malami suka ce a duba a gani abin da ya fi sauki wani watakila in ya hau abin hawa hanyar akwai cunkoso na abin hawa sosai ba zai kai da wuri ba sai ga gare ya taho a kafa zai fi zuwa da wuri sanda ake so to kaga wannan shi sai ya tafi a kafa ya fi masa akan ya hau abin hawa to saboda haka mutane suna shan bamban dangane da me yafi a cikin waɗannan nau'uka na aikin hajji ya yi shi a kafa ko ya yi shi akan abin hawa saboda haka wanda zai fi maka sauki kuma za ka fi yin aikin hajjin ka yadda ya kamata wannan shi ya kamata ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya yi hatta wato niyyar aikin hajjin nashi sai da ya hau abin hawa ya yi shi yana kan abin hawansa sannan ya yi niyya to tun daga wannan lokacin dukkan wani abu da zai yi ya yi shi ne akan abin hawansa sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hikima cikin yin haka da dama daga cikin ayyukan da aka gani an gani shi ne saboda yana sama ana ganin me yake yi inda aka ya daga hannu ya yi addu'a a san cewa ai gurin nan akwai addu'a saboda an hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a gurin an ga inda ya nuna abin da dinsa ko ya sumbata ko ya abin da duk yana sama kowa zai hango shi saboda haka kaga yin sa a sama yafi masa sauki kuma al'umma za ta koyi sunna daga wannan to wasu daga cikin malamai suka ce gabatar da rijalan matafiya a kafa da aka yi sai da aka faɗe su sannan aka faɗi masu tafiya akan abin hawa innan dai ai maka ishara ne zuwa ga cewa aikin hajji yana zama wajibi ga dukkan wanda ya samu iko ko da a kafa ne dan kada ka ji cewa sai kana da abin hawa sannan zaka yi aikin hajji in dai har zaka iya yi a kafa to ya zama wajibi a kanka in ya zanto ba zai zama ka sha wahala da ta wuce hankali in akwai wahala mashakka shadida to wannan musulunci yana dauke ma mutum dukkan wani abin da ya zama akwai jigatarwa a cikinsa da yawa aikin hajji daman yana tattare da wahala ko akan menene zaka yi aikin hajji ko mutane za su riga daukan ka ana goya ka ana tafiya da kai dole sai ka sha wannan wahalar yana tare da iya tashi wahalar wanda ba a iya raba aikin hajji ne da wannan wahalar ba a raba tsoka da jini to haka aikin hajji ba a raba shi da wahala sai dai in ya zanto wahalar ta kai inna naha wahala ce mai tsanani to wannan ana iya wa mutum rangwame game da aikin hajji saboda haka ba sharadi ba ne sai in yana da abin hawa al'allama ibn al-qayyim al-jawziya cikin littafinsa bada'i wal-fawaid ya yi magana akan gabatar da masu tafiya a kafa da Allah ya yi sannan ya faɗi waɗanda suke kan abin hawa ya ce fa fihi fa'idatun jalila ya ce akwai babbar wata fa'ida a nan wahiya anna Allah ta'ala sharata fil hajji listita'ata Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sai kana da iko zaka je haji liman istata'a ilayhi sabila haka Allah ya ce ga wanda yake da ikon zuwa aikin haji to wala budda min as-safar ilayhi li ghalibin nas to kuma galibi duk waɗanda za su je haji dole sai sun yi bulaguro tunda waɗanda suke inda Ka'aba take inda guraren aikin haji yake aikin kaɗan ne waɗanda suke zuwa daga waje su ne suke da yawa ko a cikin Saudiya din ai ba duka ne suke samun sauki ba sai waɗanda suke cikin garin Makka amma duk wanda za su taso daga Riyadh daga Dammam daga ina ne tafiya ce sai sun yi awanni kafin su zo Makka saboda haka galibi waɗanda za su je aikin haji za su zo ne daga gurare mai nisa to shine sai Allah subhanahu wataala sai ya faɗi nau'in alhazai iri biyu ya faɗi nau'ayil hujjaji waɗanda suke na kurkusa da ko a ƙafa za su iya yi da waɗanda kuma sai sun taso daga nisa liqat'i tawahhumi man yadhunnu annahu la yajibu illa ala rakibin dan a yanke zaton cewa aikin haji baya wajaba sai akan wanda yake da abin hawa. Wa qaddama ar-rijala ihtimaman bi hadha al-ma'na wa ta'kidan, an kawo maganar masu tafiya a kafa dan a nuna maka cewa hatta wanda ba shi da abin hawa in har dai zai iya yin a kafa din to wajibi ne yayi. Wa minan nasi man yaqulu, malam yace cikin mutane akwai wanda, cikin malamai akwai wanda yake cewa qaddamahum jabran lahum, Allah ya fara fadar masu tafiya a kafa ne dan ya zamo lallashi, a lallashi zuciyarsu. Li anna nufusar rukban tazdarihim wa tuwabbikhuhum wa taqulu inna Allah ta'ala lam yaktubhu alaykum wa lam yurihu minkum, saboda waɗanda suke akan abun hawa in sun ga masu tafiya a kafa watakila su rika wulakanta su suna jeho musu ƴan maganganu, sai to ku in banda abun ku waye ya wajabta muku aikin haji, hada za ku kwaso jiki ku zo kuna ta wahala haka, ku bar mu da Allah ya hore wa abun hawa mu je mu yi hajjin nan, ku ku yi zaman ku a gida, amma in banda karambani me ya kawo ku ce sai kun tafi haji, gashi nan yanzu kuna ta wahala. To saboda a lallashe su a nuna musu cewa su ne ma gaba gaba, sai aka fara faɗarsu. Saboda haka ku da kuke kan abun hawa ku sani waɗannan su ne a gaba da ku, sai da Allah ya faɗe su sannan ku magana ku ta zo. Ya tuka rijalan, ya ce to wasu daga cikin malamai sun ce an fara faɗarsu ne jabran lahum wa rahma, don a taushi zuciyarsu, a lallashe su daga irin wasu maganganu da masu hali waɗanda suke da abin hawa za su riƙa yi musu da gani-ganin da za su riƙa yi musu, a lallashe zuciyarsu. Don haka dukkan wani wanda zai je aikin haji ya kamata ya sa a ransa cewa zai je wannan guri ne domin an sa kiran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne ya kira shi ya ce ya je can, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya umarci annabi Ibrahim da ya yi wannan shelar. Don haka wanda ya yi shela da izinin Allah, to wannan shelar in aka ansa ta Allah aka ansa, shelar Ubangiji ce, wanda ya gabatar maka da gayyata ta wani, to in ka ansa gayyatar mai gayyata ce ka ansa, ba wanda ya kawo maka gayyatar ba. Saboda haka in annabi Ibrahim shi ne ya yi shelar, to Allah ne ya sa shi. Don haka ansa gayyatar Ubangiji kake yi, don haka kake cewa labbaik Allahumma labbaik a cikin aikin hajjinka, labbaik Allahumma labbaik, ansawarka ya Allah bayan ansawarka, ansawarka bayan ansawarka. Allah ya ce yatina min kulli fajjin amiq, za su yi ta zuwa daga wurare masu nisa, masu nisan gaske. Alfajju, asalin kalma alfajju tana nufin at-tariq bayna al-jabalay, hanyar da take tsakankanin duwatsu. Galibi garin Makka in banda yanzu da aka sassabe shi aka sassare duwatsu, gari ne da yake cike da duwatsu, saboda haka duk hanyoyinsa tsakanin duwatsu suke. To saboda haka shi ake kira alfaj, alfaj kuma ana nufin duka wata hanya. Sannan a nan Allah subhanahu wataala ya sifanta wuraren da mutane za su zo da cewa fajjin ne amiq, wuri ne wanda yake mai nisan gaske. Wannan kuma ansa kira ne na annabi Ibrahim alayhis salam, inda Allah subhanahu wataala ya kai kiransa duk nisan guri, kiran annabi Ibrahim alayhis salam ya ji. Kuma Allah ya anshi addu'arsa da yake cewa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, ya Ubangiji ka sanya zukatan mutane suna sha'awar zuwa inda suke. Lokacin da ya ajiye matar abinan kuyangarsa Hajar da ɗanta Isma'il alayhi salam, to lokacin ya yi musu addu'a cewa ya Ubangiji ka sanya zukatan mutane su rika sha'awar zuwa inda suke, to haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ansa wannan addu'ar, kuma ya tabbatar da alkawarin da ya yi shi da kansa cewa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, tunda lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba ya zama gurin kai koman mutane, mutane su je su kuma dawowa, su je su kuma dawowa, babu inda ake kai komo zuwa gare shi kamar ɗakin Ka'aba. Duk duniya babu gurin da za ka je ka kuma komawa, ka kuma komawa, kuma duk wahalar da ka sha baɗin aka ce za a je haji sai ka je ina, Allah ya sa da mu. Za ka ga mutum ya sha wahala a aikin haji, ya ji gata, amma da yake da zuciya ɗaya je aikin haji don Allah ya ji, ba wata manufa ce ta kai shi ba, Allah ya sa, wato Allah ne a zuciyarsa ya je aikin haji. Sai ka ga duk wahalar da ya sha amma inda zaka zauna da shi sai ka ga yana addu'a Allah ya sa ta badu da mu wannan wahalar ba za ta sa shi ya ji cewa shi ba zai ƙara zuwa ba akwai dai wanda in ya sha wahala ce shi dai da zuwa wannan gari dan ba ƙara akwai masiya ya sha wahala ce ba zai koma ba to amma wanda Allah ne a zuciyarsu sun san ina suka je kuma mai suka je nema to ba za su gaji ba kuma ba za su kosa ba to shine Allah subhanahu wataala ya cika wannan alƙawarin ya sa mutane suke zuwa daga ko ina a duniya mabambanta yare mabambanta jinsi mabambanta fata mabambanta halitta iri-iri babu inda ake zuwa a ziyarta a bauta wa Allah a duniya kamar wannan guri kuma duk sanda aka je aka dawo aka je aka dawo ba koshi ake ba anan da Allah subhanahu wataala ce ya tina min kulli fajjin amik malamai sun ce akwai dilalatu ima akwai nuni da Allah yake yi ta wata fuska cewa musulunci zai yadu zai shiga ko ina a duniya a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya da ma lokacin da aka ce annabi ibrahim ya wannan shelar ai musuluncin bai yadu haka ba haka har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar aka saukar da wannan ayar Allah ya ce wa azzin fil nas bil hajji atuka rijala koda da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana ba annabi ibrahim ba amma aka ce ya tina min kulli fajjin amiq mutane za su zo mahajjata daga kowane wuri mai nisan gaske kaga wannan ana nuna maka cewa musulunci zai yadu ya gama duniya ya shiga ko ina da ina ya je waje mai nisa domin zuwan alhazai tana nuna akwai musulunci tana nuna akwai musulunci domin ba yadda za a yi mutum ya zo hajji sai ya musulunta tunda bai musulunta ba zai zo hajji ba to wannan yana nuna maka cewa tun farko ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan alkawari kuma ya alkawarin Allah ya cika saboda haka yanzu zaka ga babu ta inda ba za ka ga alhaji ba babu jinsiyar da ba za ka ga mutanensu sun zo aikin hajji ba wasu guraren ana gaya maka su ba ka taɓa jin su ba ko a labarai amma kuma ga su nan sun zo wannan guri sun ansa wannan kira na Allah subhanahu wataala a bisa harshen annabi ibrahim alayhi salam Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu wato mahajjata su zo su samu abubuwan da suke masu amfani gare su sawa'un abin da ya shafi addinin su ko abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya abin da ya shafi duniyar ko abin da ya shafi lahirar su kamar yadda Allah subhanahu wataala ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemi falalar ubangijin ku wato ku yi kasuwanci idan kun je hajji ko kun je umara ko ga za ku yi kasuwanci daga nan za ku kai wani abu ko daga can za ku sayi wani abu babu laifi ku yi wannan kasuwancin fa idza afattum min arafat in kuma ku kwararo daga arfa to fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram to kun zo daidai da al-mash'ar al-haram to ku tsaya ku ambaci Allah a gurin wadhkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yanda ya shirye ku wato saboda shiriyar da ya muku wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin saboda ku kun kasance gabanin shiriyar Allah kun kasance batattu ne thumma afidhu min haythu afada an-nas Allah ce sannan ku kwararo daga inda mutane suka kwararo wato ku wuce ku je arfa daga arfa kuma ku kwararo ku zo muzdalifa kamar sauran mutane wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai kaga a wannan aya ubangiji subhanahu wataala sai ya hada amfani na duniya da na lahira duka da yace laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wannan amfanin abin da ya shafi duniya ne abin da ya shafi kasuwanci ne domin a jahiliya suka zo hajji suka zo da kayan kasuwanci akwai kasuwanni da suke ci wasu ma ba sa ci sai aikin hajji sai dan suku uka suku mujanna ga su nan kasuwanni ne a Makka daban-daban waɗanda suke ci alhazai suka zo domin su halarci kasuwancin su a waɗannan kasuwanni su kawo kayayyaki kuma su sayi wasu daga nan su tafi da su garuruwansu to lokacin da musulunci ya zo sai wasu daga cikin sahabbai suke kyankyamin a ce mutum ya zo ibada kuma yazo da kaya niki wai yazo ya sayar to shine Allah ya saukar da wannan aya yake ga musu a ku daina jin damuwa a ranku babu komai laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum kaga anan aka fadi wani amfani ne da mahajjaci zai samu da ya shafi maslahatsa ta duniya sannan kuma Allah sai ya fadi maslahal lahira shine zikirin Allah da istighfari ce wazkuruhu kama hadakum wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim kaga wannan kuma amfani ne na lahirin mutum saboda haka anan kaga da aka tashi fadar amfanin ma sai aka kawo shi na kira ba kawo shi ma'arifa ba li yashhadu manafi'a lahum ba ce li yashhadul manafi'a ba saboda a nuna maka dukkan wani abin da yake maslaha ce dukkan wani abu da yake mai amfani ne na duniya ne ko na lahira ne an yarda ka same shi ta aikin hajji ba a hana ka ba abinda bai dace ba shine ka tafi aikin hajjin ba dan aikin hajjin ba sai dan wannan amfanin duniyar kawai ka tafi ne saboda wani abin da kake ganin zaka samu a can ko saboda zaka hadu da wasu akwai wanda suke son su je hajji saboda an fi samun haduwa da manya saboda ka shi zai kulla alaka in ya samu ya je hajji domin a wancan guri ne da baya wani bambancewa tsakanin wani babban mutum da wani karamin mutum in aka je da masu wadata da marasa wadata da masu mulki da marasa mulki duk daki ɗaya za a zagaya Ka'aba ce wurin jifa ne duk guri guda ake yin komai saboda haka a guri ne da kana iya haduwa da mutane waɗanda ba ce yadda za a iya haduwa da su in ba a nan ba to wani sai ya kulla niyyar zuwa hajji ba don komai saboda za su gana da wani a can to kaga wannan ya kashe kansa tun daga farko ya tafi hajji dan wani kuma ya dawo dan wani saboda haka ba shi da komai sai abin da ya samu daga wani to amma in ya je dan Allah sannan kuma wani abu ya shigo ya ji dan Allah sannan kuma akwai wani abu da ya shigo na rayuwar duniya a ciki wannan babu laifi suna da wata haduwa da suke so su yi su tattauna sai su ce to mu je mu yi hajji mu samu hajji sannan mu samu damar haduwa mu tattauna wannan babu laifi babu laifi da yawa akan shirya wato tarurruka a lokacin aikin hajji ƙasar Saudiya sukan shirya wasu ƙungiyoyi na duniya sukan shirya na musulmi ce to mu shirya za mu yi abu kaza amma mu yi shi a lokacin hajji sai mu haɗu a can abin nan in aka je an je a samu aikin hajji sannan kuma a samu wannan haɗuwa cikin wannan yanayi wanda yake mai albarka saboda wannan babu laifi amma ya zanto babu tunanin Allah a cikin zuciyar mutum sai duniyar ita kadai to wannan shine ke da hadari saka ubangiji subhanahu wataala anan ya fadi almanafi' dan ya kunshi amfani na duniya ya kuma kunshi amfani na addini kamar tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wataala da girmama Allah subhanahu wataala da bauta masa da samun lada da kankarewar zunubai wadannan duk suna cikin amfani na duniya na lahira da mutum zai samu hadisi ya tabbata na Abu Huraira kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja hadha albayt falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatuhu ummuhu wanda duk yazo haji ya ziyarci wannan daki na Ka'aba bai yi batsa ba bai yi aikin sabo ba Annabi ya ce zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wato Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa haka nan ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna umara zuwa wata umarar kaffara ce wato Allah yana kankarewa mutum abin da yayi da laifukan da suka gudana tsakanin wannan umarar da wannan umarar wal hajj al-mabrur hajjin kuma da yake an yi shi bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi shi cikin kamala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da wani sakamako sai aljanna saboda duk wanda yana daga cikin amfani na lahira da mutum zai samu zuwa aikin hajji ko aikin umara zai samu kafara laifukansa zai samu wanke shi daga laifukansa da Allah subhanahu wataala zai yi amma wanda idan mutum ya tsarkake zuciyarsa yayi abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa ya ce alhajjul mabrur ba kowane irin birgitsaccen hajji ba shine za a samu wannan lada a'a sai wanda aka yi shi bisa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin kuma amfanin duniya da mutum zai samu harkar kasuwancinsa harkar samo wasu abubuwa kamar yanzu a dacen kai musu ake yi a dacen galibi sai dai ka kai ka sayar amma ba kare wani abu da zaka so a can amma a yanzu a can ne kake soyowa zaka je ka soyo wasu abubuwa ka abin nan kuma wannan amfanin na duniya zaka ga cewa almanafi din nan ba su takaita ma ga musulmi ba har wanda ba musulmi ba fa suna morar aikin haji domin kayan canan da ake sayarwa a cikin garin Saudiya a lokacin haji kai ka san iyakar su wa yake morar wannan kamfanonin canan ne musulmi ne ba musulmi bane saboda haka hatta kamfanonin jiragen sama na wasu riba na musulmin bane wanda suke zuwa daga turai kasashen turai da wasu kasashe na America Latin America ai duk jiragen da suke dauko su su kawo su kasa mai tsarki din ai ba kamfanin jiragen musulmi bane ai a dalilin aikin haji sun samu wannan amfani na duniya din saboda ka shi wannan amfani na duniyar har ma wanda bai samu ya zo ba a dalilin aikin hajjin zai mora haka da yawa daga cikin kamfanoni na duniya suna karuwa da aikin haji irin kayan da ake zuwa a yi tsaraba da su yawancin su zaka ga cewa made in China duk a China ake yin su kuma a wannan gurin za a zo a yi kasuwanci ba kankani ba ciri ba karama ba saboda ka duk wannan yana daga cikin manafi alahum wato amfani na duniya daga cikin amfanin na duniya talakawan da suke can su ma suna samun abin hannu lokacin da aka ce aikin haji akwai wanda shi ba shi da wata sana'a sai abinda ya samu a lokacin aikin haji shi zai ta ci kuma sai wata shekara wani aikin hajjin ya zo sannan zai kuma kukutawa ya samu wani abu akwai wanda suke da motocin haya musamman manya-manyan motoci in banda yanzu da aka kara gwamnati ta samar da hababan hawa irin su jirgin kasa da sauransu da yawanci mutanen makka wasu suna da manya-manyan motoci na zirga-zirga wanda za ka ga tsawon shekara ba abin da suke yi sai lokacin aikin hajji ya zo to lokacin ne za a yi ta safarar mutane daga makka a kai su mina a kai su arfa a kai su muzdalifa abin nan a kai su muzdalifa a dada su mina haka nan da masu zuwa dawafi da sauransu to haka za a samu abin da za su ci sai wata shekarar kuma akwai masu hotel din akwai wanda suna da hotel da manya-manyan gidaje wanda suke bayar da su haya ga waɗanda suka je aikin haji to abinda suka samu daga wannan hayar shi za su aje su za su rika ci ba kuma za kuma samun wani abu sai kuma wata shekara ta zo saboda kaga hatta masu kananan karfi suna amfana daga zuwan wannan a wancan lokacin da ake cikin talauci mai tsanani mutane suna kai musu arziki ana kai musu abinci ba wanda suke kaiwa talakawan can abinci lokacin da suka je to har kuma zuwa yanzu talakawa ba karamin morar lokacin aikin hajji suke ba duk da cewa sha'anin jari hujja duk ya sa manya-manyan sarakuna ƴaƴan sarakuna duk sun kwaci wasu harkoki na kasuwanci a gurin an rushe kananan hotelulluka da gidaje da mahajjata suke zama an ba wa ƴaƴan sarakuna sun yi manya-manyan gine-gine saboda haka an zo an rushe gaba daya area da take jikin makka kusan makka ma da aka sani ƙwaryar makka ma kusan duk an rushe ta yanzu ana ta bayar da cewa dukkan wanda yake so zai zo ya gina to za a ba shi daman plan ga irin ginin da ake so kuma gini ne wanda ba kowa zai iya shi ba sai su saboda haka ƙarshe dai su za a barwa so su yi manya-manyan hotelulluka saboda haka duk sun kwace sana'ar to a wancan lokaci talakawa suna mora kuma har zuwa yanzu din ma akwai ta inda talakawan suke samun abinci daga aikin haji saboda haka akwai amfanunnuka da dama da aikin haji yake da shi banda abin da ya shafi zamantakewa da koyawa mutane hakuri da juriya da irin cakudedeniya da mutane aikin haji yana koyawa mutane abubuwa da yawa za ka ga mutum kafin ya je aikin haji idan ya zanto a iya dan tsokokinsa yake rayuwa lokacin da ya je aikin haji ɗan kwanakin nan da zai je ya yi aikin haji ya dawo sai kaga ya samo wasu ɗabi'u masu kyau saboda zai koyi haƙuri zai koyi dangana kana zaune wani zai zo taka ka wani zai zo shure ka in ka samu mai ɗan kirki shi ne zai ɗan juyo ɗan ɗaga maka hannu amma wani kawai da ya juya kalle kama sai wuce wani ma ko ɗaga kai bai zai ba kuma dole ka haƙura to za ka yi ta faɗa ne da mutane kai ma in an jima za ka yi taka wani za ka yi shurar wani haka nan za a zo dawafi ka ga wani murgujeje ya zo ya mage ka ya ture ka ya wuce hankalinsa kwance dole ka haƙura to ya ka iya da shi za ka kama shi da kokowa ne ana dawafi ba ka yadda ka iya da shi to aka yi ma yau aka yi ma gobe aka yi ma jibi sai ka kasa ba kuma to irin waɗansu abubuwa in ka da cikin jama'ar ka wasu abubuwa ƙanana da an yi maka sai ka tuna abin da ka sha
lokacin da kake umara ko haji sai kaga cewa wannan da sauki ma sai ka ka koya saboda akwai abubuwa da zaka koya sannan zaka koyi kankantar da kai domin zaka je can a sa kaka sa kayan da ba shi kake sawa ba ka zama daidai da kowa eh kaga babban mutum yana bin yana karbar sabil shi ma yana karbar sabil ana bashi dan abinci inda aka baka shi ma haka za a bashi to da irin waɗannan abubuwa darasi ne mutum yake koya a rayuwa babu kuma makarantar da za ta koya maka irin wannan darussa sai aikin haji aikin haji shi kadai ne zai koya maka wannan darussa saboda haka akwai amfani tsewa a cikin sa haka ƴan Najeriya da suke zuwa su dade din nan yana da kyau din ma a dade saboda a samu koyarwa din yadda al'amuran tarbiya suka yi karanci a cikin mu a bar alhazan mu ma su je su dade din nan ma akwai amfani a ciki saboda za su ƙara gogewa su ƙara fahimtar wasu abubuwa na rayuwa wanda ba su fahimce shi ba don haka anan Allah subhanahu wataala ya ambaci amfani kuma aka saki maganar ba tare da an mata kaidi ba ba a ce amfani na addini ba aka ce amfanin nuka gare su saboda dukkan wani abin da aka roito daga magabata wani ya faɗi abu kaza wani ya ce tuba wani ya ce gafara wani ya ce kaza kowa yana dan fadar wani abu ne daga cikin amfanin amma ba wai yana nufin cewa iya wannan shine amfanin da Allah subhanahu wataala yake nufi ba saboda dukkan wani abu na duniya wanda yake mubah ne ya halatta to mutum zai iya zuwa haji domin ya cin masa kana iya zuwa haji ka je haji ne domin ka hadu da wasu malamai da zaka yi karatu a gunsu domin ka zauna gurin wasu malamai a da can malaman hadisi mutum kan yi tattaki ya je haji saboda an ce masa malami wani zai zo haji yana so ya hadu da shi ya karbi hadisi a wajensa wannan duk baya daga cikin abin da aka hana haka nan kasuwanci dukkan waɗannan abubuwa an halatta su abinda dai kawai ba za a so musulmi yayi ba ya je da kayan kasuwanci gaba ɗaya ya shanta ke koma kawai tsantsan kasuwa ana can ana ta zikiri ana ambatan Allah ana dawafi ana abin nan shi kawai ya zo ya kasa kaya saboda ya manta da hailala da tasbihi da zikiri da abinda ya kawo shi idan ya zanto kasuwancin ka zai dauke maka hankali to ya kamata ka hakura da shi dan ka samu kai aikin hajjin ka kakka zama ka je aikin haji amma ka manta da lahirarka kawai duniyar ce take tunawa in kai haka sai ka shiga karkashin waɗanda Ubangiji subhanahu wataala ya yi suka akan su shi fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra shi fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq shi daga cikin mutane akwai wanda kawai cewa yake Allah ka ba mu a duniya amma a lahira ba shi da wani rabo daga ya haji yana dawafi amma duniya kada yake roƙo baya roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan shari'a Allah ya nuna masa gaskiya Allah ya karbi ransa akan addinin musulmi baya neman wannan Allah ya bashi aljanna a'a shi duniyar kawai yake nema wani ma yana zuga su yana cewa in ka je kawai ka tsaya ka roki lafiya ka roki kudi ka roki tsawon rai amma aljanna wannan akwai ina ma za ka iya roka to kaga wannan hudubar iblis ce su ne wanda Allah yake cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma daga ciki akwai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka bamu mai kyau a duniya ka kuma bamu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wannan shine abin da ya kamata mutun yayi Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab akwai dan karin bayani game da wannan insha Allah karatu na gaba zamu dan kara bayani akan wannan abinda muka faɗa da dare Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh